ورد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضا
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله
شي قبا ذكرتم من سورة البقرة آية ريبيو da 84 yau muna 17 ga watan Ramadan 1447 biyar ga watan 3 shida ne ko shida ga watan 3 2026 zamu tashi aya ta 284 suratul baqara na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
الله سبحانه وتعالى يجي لله يا تبتغى الله mallakar Allah ne ikon Allah ne gudanarwa Allah ne kayan Allah ne ma dukkanin fissamawati abin da ke cikin sammai bakwai duk abin da ke cikin sammai bakwai ko menene ko wane ne to wannan abin lillahi na Allah ne wama da dukkanin fil ardi abin da ke cikin ƙasa dukansa gabaki daya mallakar Allah ne kayansa ne shi kadai shi ya mallaka shi ya halitta kuma shi yake gudanarwa wa in tubudu ma fi anfusikum idan kuka bayyana da abinda ke cikin ranku abinda ke cikin zukatanku abinda ke cikin tunaninku tubudu kuka bayyana shi aw tukhfuhu ko kuka boye shi ba wanda ya sani yana nan a ranku a boye yuhasibkum bihillah to Allah zai muku bincike zai muku hisabi zai bi diddigi ya tabbatar komai da kuka aikata ko mummuna ko kyakkyawa ko a boye ko a fili yuhasibkum bihillah Allah zai muku hisabi akai to idan Allah ta'ala yayi hisabi akai ma'ana ya bankado abun ya tsinkayar da ku akai kun gani gashi laifin ku ne ko kuma aikin ladan ku ne to fayaghfiru liman yasha'u sai kuma Allah ta'ala yayi gafara yayi yafiya ga wanda ya ga dama wayu azibu man yasha'u kuma yayi azaba ga wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala mai iko ne akan dukkan komai da komai wannan aya ita ce mafi ban tsoron aya cikin alqur'ani to amma anan ina abin tsoron amma wannan ita ce aya mafi ban tsoro a cikin alqur'ani. Imam al-Bukhari ya rawaito mana hadisi a cikin kitabul iman babi na 57 da yake cewa babu bayani annahu subhanahu wa ta'ala la yukallifu ko la illa ma yutaq, hadisi mai lamba ta 329 da hadisi mai lamba ta 199 da hadisi mai lamba ta 125. To a lokacin da wannan aya ta sauka, kun san sahabbai da yake suna da la'akari, suna da ilimi, suna da basira, suna da zurfin fahimta. Da wannan aya ta sauka a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ishtadda zalika ala sahabati, wannan abin sai ya girgiza sahabbai, ya yi musu tsanani, ya tayi musu da hankali, ya ba su tsoro. Fa atau rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, summa baraku ala rukabi, sai suka durkusa akan gwiwoyinsu. Duk sahabban gaba ɗaya waɗanda suke gudun suka zo suka durkusa akan gwiwoyinsu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa qalu, suka ce ai rasulallah, ma'ana ya rasulallah, kullifna min al-a'mal ma nutiqu, an ɗora mana ayyuka da yawa waɗanda za mu iya, ba mu gaza ba, ba mu ƙosa ba, ba mu gaji ba, ba mu sare ba, ba mu daina ba. As-salatu was-siyamu wal-jihadu was-sadaqa, an ce mu yi sallah mun yadda muna yin sallar, an ce mu yi azumi mun yadda muna azumin, an ce a fita jihadi a bada rai a bada dukiya a bada lokaci mun yadda muna yi, was-sadaqata an ce mu ɗau dukiyarmu mu yi zakka mu yi sadaka mu yi kyauta duk mun yadda muna yi. Wa qad unzilat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha, amma ita wannan aya da aka saukan maka ya rasulullah ta fi ƙarfin mu, ta mana nauyi, saboda Allah ya ce komai ya darsa a zuciyarka sai ya kama ka da shi. To akwai hadisin nafs, ko akwai abubuwa da yawa da za ka yi niyya ko ka faɗa ko ka aikata ko ka ƙudire ko ka yi niyyan wani sharri daga baya ka fasa. Niyoyi suna nan iri-iri a zuciyarmu da wasuwasi da hadisin nafs da abubuwa da yawa da suke ɗarsuwa suke faruwa a cikin zuciyar mutane na balbalin bala'i. Wani zai bugo maka waya ya fashe da kuka, ya ce zuciyarsa tana sa masa wasuwasin ya zagi Allah ko ya zagi annabi. Daga ya bugo mai naka yana kuka cewa abinda zuciyarsa take raya masa da zai faɗa ma kashe shi zai. To ya matsayin imaninsa? Har sahabban ma sun kai ƙara guza ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah, mukan ji wani abu a ranmu yana mana wasiyasi mummuna wanda muke tsoron mu furta shi. Sai ce kuna jin haka? Suka ce eh. Yace inna Allah tajawaz an ummati ma haddasa bihi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal, Allah ta'ala ya yafewa al'ummata, ya ƙetarewa al'ummata abinda ranta ta wasuwasanta mata ko abinda yake mata wasuwasi a rai. Mutuƙar bata furta ba, mutuƙar bata aiki ba. Da haka masu wasuwasi, ku kwantar da hankalinku. Za ka ga mutum ya bugo maka a tsorace a firgice a razane yana kuka, ko mace ko namiji, wanda ya kamu da ciwon wasuwasi, ya kamu da ciwon hadisin nafs, zaka ga yana cewa shi ko ya ma fita musulunci ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum, to kuna son ku mai da amsawa Allah irin abinda yahudu da nasara da Allah ya ba su doka suka ce sami'na wa asaina, kuma kuna son ku faɗa haka? Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ku ku saba wa wadancan da ake ce musu ga doka su ce mun ji mun ki, to ku ku ce mun ji mun bi. Idan kuka ce wa Allah mun ji mun bi, to za ku ga abin da Allah zai muku. Kuma ku ce gafaraka muke nema ya Allah mahalicci mu makoma gare ka. Sai sahabbai suka ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, falam maqtaraha alqawm zallat biha asnatuhum, lokacin da mutanen suka tafi wannan aya suka yadda ai musu binciken, ai musu hisabin, ai musu kwakwafin, har zancen zuciya ma duk sun yarda kawai a kama su da shi, amma sun nemi afuwar Allah da gafararsa. Fa anzalallahu fi isriha amanar rasul. Sai Allah ya saukar da amanar rasul. A cikin amanar rasul ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. So abin da yafi karfinka zuciyarka baka da iko akan wasu abubuwan, kana da iko akan wasu abubuwan. Wasu abubuwan kai ka kudire, kai ka yadda, kai ka amince ko mummuna ko kyakkyawa. Amma akwai abin da ke fado maka a ranka mummuna wanda baka da iko da shi. To irin wannan suke so dama a yafe musu. Sai Allah ya saukar da amanar rasul. Falamma fa'alu zalika nasakha Allahu ta'ala. Da suka yi wannan din sai Allah ta'ala ya wato yi naskinta. An-naskhu anan yana nufin akai taksisinta, aka rage wato hukuncinta, aka kuma bada wancan hukunci wanda zamu ji bayani. Sai Allah ta'ala saukar da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Waɗannan addu'o'i guda bakwai da zamu karanta su a cikin amanar rasulu, manyan addu'o'i guda bakwai waɗanda idan Allah ya amshe su to ka riga ka wuce kawai, ka gama da duniya, ka gama da lahira. Zamu sharhin su a cikin amanar rasulu insha Allah. To saboda haka sai Allah ta'ala yace na'am. Allah ta'ala na'am, suka ce rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Sai Allah ta'ala yace na'am. Rabbana la wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Sai Allah ta'ala yace na'am. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana famsurna ala alqaumil kafirina. Allah ta'ala na'am. Allah yace to duk an muku abu wannan guda bakwai da kuka roka. Saboda haka sai ya zama yanzu an tsallake wa al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya darsa a zuciya wanda yafi karfinka, ba za ka iya ture shi ba. Inna la tajawaza an ummati ma haddasat bihi anfusaha ko anfusaha ba anfusaha ba ma lam tatakallam aw ta'mal. Haddasat anfusaha kenan bihi, abinda ta zantawaranta da shi ko haddasat bihi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal. Mutakar baka furta abun ba, mutakar ko baka aikata abun ba, to duk wannan waswasin da shedan yake sa maka akan Allah ko akan musulunci ko ko akan Qur'ani ko akan yan uwan abokan zamanka ko akan matarka ko akan ƴaƴanka, ka ji kawai shedan yana nuna maka wannan famakiyinka ne, wannan cin amanarka yake, wannan zaluntarka yake, wannan baya son ka, wannan mugu ne. Kawai ka ta kallon mutane da wani irin zato da tsammani, mummunan zato. To duk waɗannan an yafe wa al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai ayoyi irin waɗannan, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli shay'in qadir. Kace idan kuka boye abin da ke cikin kirazanku ko kuka bayyana shi, to Allah yana sane da shi. Ya san abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa. Allah ta'ala mai iko ne akan komai. Da Allah ta'ala ki ce alamu sirra wa akhfa. Allah ta'ala ya san abin da aka asirta wa akhfa da kuma fi buya. Komai kankantansa zurfinsa Allah yana sane da shi. Wa asirru qaulakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur. Ku sirranta abin da ke wato magana ku ko ku bayyana a gurin Allah duk ɗaya ne, domin Allah ta'ala ya san abinda maboci ya kirji wato zuciya wato take dauke da shi. Shine wannan sai ya zama ya saukaka wa sahabbai wannan al'amari na jin nauyin cewa za a kama ka da duk abinda kai waswasi da shi a ranka. Sai malamai suka ce ita zuciya matakan da take dauka guda wato ainihin biyar ne, amma ɗaya ne kadai za a kama ka da shi. Wani yana cewa maratibul qasdi khamsun hajisun zakaru fa khatirun fa hadisun nafs fastami'a yalihi hammun fa azmun kulluha rufi'at siwa al-akhiri fa fihi al-akhzu qad waqa'a. Yake cewa maratibul qasdi, wato matakai na nufi abinda zuciyarka take arsa maka take sa maka hamsin guda biyar ne akwai hajisun shine ranka ya dan motsa maka da wani abu akwai khatir ka fara tunanin abu akwai hadisun nafs ku fara hira da zuciyarka tana cewa yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza to akwai kuma hammun shine ka zabura zaka aikata abu walqad hammad bihi wa hamma biha fa azmun sai kuma ka daura zuciyarka akan lalle zaka yi din to kullu harufi a duka wadancan an yafe maka su siwal akhiri sai azmun din nan shine zaka kama ka dashi ma'ana menene azmun a cikin laifi ka yadda zaka sha giya kuma ka tafi Allah ya tsare ka ka tafi shan giyar ka tafi gidan giyar da kudin ka a jihu kaga kai niyyar shan giya har ka tana da kudin giya har ka tafi gidan giya da kai sai ka tarata kare to sai an baka laifi domin ai dalilin da yasa baka sha ba dan ta kare ne ko kuma ka tafi zaka aikata laifi kai harama misali ka dau makami zaka shiga kungiyar ta'addanci kaje ka kashe mutane kana tafiya sai wani ya ce maka izalta almuslimani bi sayfihima falqatil wal maqtul finnar idan mutun ya dauki makami shi ma wancan ya dauko makami kuka zo za ku yi fada tsakanin musulmi da musulmi babu wani dalili kawai sai ko siyasa ko bambancin ra'ayi ko kabilanci ko dai wani abu na shiririta to sai annabi sai ya ce falqatil wanda aka kashe wanda ya kisa wal maqtul da wanda aka kashe finnar da yan wuta ne sai sahabbai suka ce ya rasulullah wannan fa shi yake kisa to meye laifin wanda aka kashe sai ce innahu kana harisun kaga akwai marmari a ransa akwai kwadayi wannan kwadayin na shi ma yana so ya kashe dan uwansa shi ya jawo shi ma ya tafi huta kaga anan akwai yana son yayi kisan amma sai shi aka kashe shi son yana son yayi kisan shi ya jawo masa ya fada cikin laifi saboda haka ashe idan kai niyan aikata sako sai dalili ya hana ka dalilin tsoron Allah kai ne za ka yi sata har ka tafi gurin satar har ka ga kayan satar har ka dauka ko ka samu damar dauka sai ka ce kai abin nan fa ba kyau bari na bari to nan sai ka samu lada amma ka zo za ka yi sata sai ka ga mai kayan ya zura abin sa ido kuma ya rike kulki ko ya rike guduma ko ya rike bindiga ko ya rike adda ko ya rike gariyo kuma ya sa ido ka zagaya gabar da yamma kudu da arewa ka dau hankalinsa abin ya dauki yake daukuwa sai ka ce kai na ma fasa to wannan fasawa ta ka sai an baka alhaki don ba fasawa bace talada abin ne yake yiwa ko mutum kawai sai aka ce ai wani ya daina zina aka tambaye shi wai kai da kana zina yanzu ka daina yace ai tsoron cutar HIV ne kaga ba lada a barin bai bari don Allah ba amma yace wallahi ni kawai tunanin girman Allah ne naga bai dace ina yin wannan abun ba kada wata rana a fada wa yata ko kanwata ko mahaifiyata ko ƴan uwata ko kaza sai bari saboda ganin girman Allah to wannan shi zai samu lada shi yasa annabi alaihi salatu wassalam yace idan mutum yayi harama akan yana son ya aikata sabo sai ya bari saboda girman Allah sai Allah ya rubuta masa lada saboda ai yayi jarumta danne laifin da kin aikata shi ba karamin jarumta bane shi ce kuma idan mutum yayi harama zai aikata sabo sai kuma yaje ya aikata saban sai a sa malaika ya rubuta masa alhaki guda daya idan mutum yayi harama zai aikata abin kirki sai aikata abin kirkin sai Allah ya sa a rubuta masa lada 10 har akai masa 700 hai zuwa abin da ba wanda ya san adadinsa sai Allah idan yayi harama kuma zai aikata abin lada sai dalilin aikata ladan bai samu ba misali kace yau bari in je duk masallacin nan babu akwai randuna amma ba ruwa bari in je cika su da ruwa kana ba sai ka tarar wani ya cika to Allah zai baka lada saboda dalilin kin yin abin ba daga gare ka bane ka zo ka tarar wani yayi to wannan niyyar da kai na zakai abin kirkin nan to sai Allah ya baka lada shi yasa cewa inna fil madinati lirjalan ma sirtum masiran wala qata'tum wajiyan illa sharikukum fil ajr habasahumul uzru wa fi ruwayatin al-mardu annabi alayhi salatu wassalam ya dauki sahabbai sun yi doguwar tafiya a hautudu a gangara a hautudu a gangara tafiya kusan kilomita 770 daga cikin Madina zuwa Taboka sai da aka yi sati guda cir ana tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai akwai wasu a Madina su bisu biyo mu ba amma duk inda muka shiga sai Allah ya rubuta musu lada irin namu da me za su samu lada irin namu annabi zai ce habasahumul uzuru suna da wani uzuri wani bai da lafiya wani bai da abun hawa wani bai da kaza da ba dan wannan larurar bada shi ma yana cikin muna wannan aikin tare da shi wani kuma sai da ya shiri za a fita sai rashin lafiya ya same shi yana can gadan asibiti amma yana kukan ina ma a ce yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen wannan yaki to shi ma sai Allah ya bashi lada irin wannan kaga wannan niyya anan ta yi amfani to wannan shi ne kashi hudu na abin da ke faruwa dangane ga wato niyoyi ko harama a cikin zuciyar mutum da ke faruwa dangane ga samun lada ko kuma samun wato ainihin alhaki sannan kuma da wancan hadisi da muka karanta wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda sahabbai suka ce ya Rasulullah muna jin wani abu yana mana motsi a ranmu wanda muke jin nauyin mu furta sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kuna jin sa suka ce eh sai ce Allah ya yafewa al'ummata abinda take zantawa a ranta matukar ba ta yi magana ba ko ta aikata sai ce alhamdulillah allazi radda kaidahu ila alwaswasa nagode ma Allah da ya juyar da kaidin shedan ya koma waswasi yanzu wani waswasin ya kama shi sai alwala sau goma akwai wanda ya ce min sai ya karar da botiki guda yana alwala yayi ya ce ba ta yi ba ya sake wata yayi ya ce ba ta yi ba ya sake wata haka zai har sai tukunna an zo dai an taimake shi yayi alwala a gaban wani a ce mato ni dai naka tayi sannan ya tafi masallaci wani ya tada sallah in shi kadai ne sai ya kai azhar yana asuba sai ya kai wato la'asar yana azhar kowace sallah sai ta tarar da shi bai gama waccan ba ko bai nutsu akan yayi waccan ba to wannan ciwo ne wani kuma akan wanka ne sai ya zo yayi wanka ya sake yayi wanka ya sake wani akan alwala ne yayi alwala ya sake yayi alwala ya sake wani kuma akan tsarki ne in yayi bayan gida ko ya bawali sai ya kusa karar da ruwan famfo ya wanke ya wanke ya ja ya wanke ya goge ya goge ya sunsuna hannunsa ya sunsuna bayansa ya sake wankewa ya wanke da sabulu washi yana jin har yanzu bai wanku ba kaga mutum ya dade bayansa mala ya dade bayansa saboda yawan gurza bayansa ya dade ciwo ne kuma larura ce take samun wannan wani kuma akan wato najasa ne ya dinga tafiya in ya wanke rigarsa sai ya wanke ya wanke ya wanke ya wanke ya sunsuna ya wanke ya wanke wani kuma da abu ya fallatsan masa shikenan sai ya dinga sunsuna anya sai je ya wanke ya wanke ya wanke ciwo ne darura ce akwai wata baiwa Allah take da irin wannan ciwon ta kira ni akramakallah to yaushe zan zo ni a yi min hukunci nake wannan hukunci ko baiwa Allah fa ai ji nake na fita musulunci nace to kici ashhadu an la ilaha illallah na wato na fita kenan nace a'a ba cha da kin fita ba wai in an dauka kin fita din to kamar yanzu kai ma ka ce nace a'a ba haka nake rufi ba ni ma sai mu shiga abin nan da ita dama da naga kin nace kira ni so amsun a rana daya wannan nayi ta tausaya mata karshe rasuwa tai da naji ba ta kira na kwana biyu akwai dan uwanta shi ya bada lamba ta sai nake tuntuba su sai ya ce ai wannan rasuwa tai a karshe duk shawarar da na ba ta nishe kin ga in ma a kin yi alhakin ni yana kaina in kin yi alaulak kake saki wannan abin da yake ji a ranki Allah ba zai kama ki da shi ko biki fita musulunci ko biki ridda ba eh bata gamsu ba saboda ciwon yayi kai ciwo ta irin waɗannan fa sun kai wannan yanayin dauke musu mal kalan yaki domin ibnu jawzi a cikin al-azki yace idan mutun ya kai lokacin da ma zai nutso a cikin ruwa kuma ya fito yana duba inda ruwa bai taba ba ai kaga wannan ba al-kalan yaki wannan ya hauka ce nutso zai fa a ruwa yayi nutso yayi nutso ya dade a cikin ruwa ya dago ba kuma yana duba ina ne ruwa bai tabawa saboda waswasi ya kai waswasi bala'in ciwo ne shi yasa malamai suka ce maganin waswasi na aiki shine kada mutun ya maimaita abin da ya aikata idan yayi alola so daya kada ya sake ta biyu diyar da za ya tsaya akan ɗayan nan tayi ko zuciyarsa ta ce bata yi ba kai ya sake ta biyu domin ta biyun ma haka zuciya za ta ce ta uku ma haka za ta ce to kaga an yi ba ai ba to ƙara ka tsaya a ta farkon da aka ce bata yi ba din ka tsaya akan ta ko bata yi din ba Allah ta'ala zai yafe maka domin wannan abin da ke darsuwa a ranka yafi karfin ka ne to balle ma akwai wanda nace masa yanzu kai da ya dame ni nace kaga ka dinga yin bidiyo mana za ka yi alwalar tun daga waya ko nace kawai ka sa wani ya ma bidiyo in ka gama sai ka kalla ko shi ma akwai kokonto akan bidiyo kai alwala ai maka bidiyo in ka gama sai a nuna maka bidiyo kaga inda baka wanke ba nace kuma in za ka yi sallah ka shiga masallaci ka samu wani ya rike kamaranka ya daukar maka yadda kai sallar in ka gama sai a duba a ga meye bai zo ba cikin sallar kuma abun mamaki da aka fara daukar masa duk daukar da aka yi masa tana yin daidai amma shi kuma a zuciyarsa bai gamsu ba jiye ke da bata yi ba kamar bidiyon ne yayi matsala wannan ciwon bala'i ne fa Allah ya tsare mutum da shi in baka kamu da wannan ciwon ban ka ga me irin wannan ciwon kai masa addu'a kai masa addu'a bala'in ciwo ne wani kuma a zuciyarsa zai dinga jin zuciyarsa tana ce masa Allah ma fa ɗaya ne anya fa ɗaya ne wata kuma ta dinga gaya masa abu akan alqur'ani ko akan manzon Allah ko akan musulunci ka ji wani abin mutum yana ce maka kai malam ni fa gaskiya in dai kuna yin hukunci dan Allah ni dai zo dan Allah ni dai ku yi min hukunci dan Allah ni a fille min wuya nace wa yake fille wuya ba bai fille wuyan ka wuyan ka yana nan akan ka lafiyar ka lau da imanin ka da komai annabi sai ya ce zaka sarihul iman na ja masa hadisi manzo Allah ya ce wannan waswasin da kake ji shine tsantsan kana da imani to wanda ya fitan shi yana damuwa ai wannan damuwar da kake ji shike nuna kana da imani ne shedan yake so ya zo ya wasa da kai ga mutun yana kuka yana ihu yana damuwa ya rasa inda zai sa kansa ashe yana da imani tunda har zuciyarsa tana karsa masa abin da bai gamsu ba bai yadda ba har yana kuka wanda iya dan ba ga yi can yana tsiyarsa ba saboda haka masu irin wannan ciwon taimakon da za ka yi musu wanda yake a fili irin alwala irin tsarki irin wanka irin sallah to in yayi so ɗaya a ce kada ya maimaita ya dage akan ɗayan nan ko zuciyarsa ta ce bata yi ba ya tsaya dai akan ɗayan nan kai ya maimaita ko alwala ce ko sallah ce ko tsarki ne ko wanka ne ko menene ko wanke najasa ne yayi ɗaya kai ya sake idan ka dage a haka kai sati kana yi sai ga abin ya tafi kuma da yawa waɗansu na ba su wannan shawara sun ji ba daɗi amma da suka dage ba sa maimaitawar dama annaba mutum wannan a samun sai ce bayan wata ka kira ni in ka sake ku kakka kira ni sharadin kira na bayan wata ɗaya shine in kai alwala so ɗaya shedan yace ba ta yi ba kakka sake in kai wanka so ɗaya zuciyarka tace bai ba kakka sake in kai sallah zuciyarka tace ba ta yi ba kakka sake in ka sake to kakka kira ni dan ba magani sakewa shedan yake so su ko malamai sun ce ka a sake to in ka sake kaga ka biye masa to in dai zaka sake kakka kira ni to mafi yawan waɗanda ba su sake din ba suna jin zafin a ransu har abin ya tafi a cikin al-azkiya na ibnu jawzi ya ka kissa wani da ya samu irin wannan ciwon sai ya zo ya tambaye wani malami malamin ne alwala sai in ga bata yi ba in sake sai ce to ai je ka zo ka mun irin wannan tambayar ce a ni ce a kai ne malami ce a malam baka ga ce a ban zo jiya ba ce to kaga tsiyar ashe ka da kana da yaqinin baka zo jiya ba amma gashi baka da yaqinin alwala ka bace ba ce shedan ne kun gane dabarar da ya masa da ya zo ya tambaye shi akan yayi alwala bata yi ba ya sake wata bata yi ba ya sake wata sai malami ce a to ai je ka zo ka mun irin wannan tambayar ce a malam ba ni bane a ce kai ne mana ya ce a ba ni bane kaga anan ya samu yaqini da yake ba ibada bace shedan bai sa masa waswasi akan ya tabbatar bai zo jiya ba amma kuma gashi ya iya tabbatar alwalarsa ta yi ko ba ce ba malam ya ce to kaga ashe duk alwalarka tana yi shedan yana sa maka waswasi ne ayyukan ibada amma sauran harkokinka da kake na kasuwanci, na sana'a, na shiga, na fita, na ci, na sha, duka na yi kwaya ɗaya ba ka sakewa. In ka koshi za ka ji ba ka koshi ba ne, in ka sha za ka ji ba ka sha ba ne, kai ta sha, kai ta sha. To saboda haka wannan shi ne maganin na filin. To shi kuma na zuciyar, tunda ba ka da iko a kansa, yana zuciya. Wanda zai ta sa maka suwasi, wannan Annabi alaihi salatu wassalamu ya ba mu wani zikiri guda uku, wanda idan mutum yana yawan wannan zikiri, sannan kuma yana watsi da abin, ka watsar da abin kawai ka shiga tunanin wani abu, to wannan abin zai tafi da izinin Allah. Wannan watsin shi ne, in abin ya faɗo maka sai ka kauda kai ka shiga wani abin. Shi yasa ba a so mutum ya danga zama shi kaɗan yana da irin wannan. Ka shigo cikin jama'a, ai ta hira, ai ta magana, ko ka ɗauko littafi kai ta karantawa, ko ka buɗe talabishin, ko ka buɗe, ka dai shagala da wani abin da za ka yi watsar da wancan. To na biyu kuma sai ka ce amantu billahi wa rusulihi, kai ta maimaita wannan amantu billahi wa rusulihi. Akwai wa rasuli, amma wa rusulihi. Amantu billahi wa rusulihi. Sai na biyu ka ƙara Allahul Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Na uku sai ka ce huwal awwalu wal akhiru waz zahir wal batin wa huwa bikulli shay'in alim. To in kana wannan zikirin, Allah cikin rahmarsa waɗannan sunayen da ka kira na Allah, da wannan magiyar da kai wa Allah, da wannan kamun kafan da kai wa Allah, cewa Allah ni na yi imani da kai, na yi imani da manzanninka, da shaitan ya sa maka wasu wasi ka ce Allah na yi imani da kai, na yi imani da manzanninka, kuma baka iya da larabcin ba, ka faɗa da Hausa mana amantu billahi wa rusulihi, Allah na yi imani da kai, na yi imani da manzanninka, dama shaitan ai so yake raba ka da Allah, ko ya raba ka da saƙon da Allah ya aiko manzanninsa da shi. To sai ka ce na yi imani da kai Allah, na yi imani da manzanninka, ma'ana na watsar da abin da zuciyata ta kawo min. Ka ce Allah Allahul Ahad Allahus Samad, Allah shi ne kadai, Allah shi ne abin bukata, bi haifa ba a fi shi ba, kai ta karanta wannan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli shay'in alim. To insha Allah idan kana watsar da abin, sannan kuma na biyu kana karanta wannan addu'a, to shi na zuciyar zai tafi. Shi kuma na filin, me maganinsa? Kada ka maimaita abinda shaitan ya ce maka bai yi ba. Don ka yi na biyun ma me zai ce ma? In ka yi na uku ma? To ka tsaya a na farko mana. Tunda zai ce na uku bai ba, na huɗu bai ba, na biyar bai ba, to a tsaya a na ɗaya mana shikenan. Tunda shi ba bai ba, a tsaya a wannan na ɗayan ka a sake. Ko ka nemi shaida ya tsaya a gabanka, ka yi alwalan, ka yi a gaban mutane sau uku, sau huɗu, sau biyar. To kaga ai za su baka shaida. In ka yarda da shaidar su, ko a yi maka bidiyo, ko kuma abin da ya kama da haka. Duk wannan wato dan a fita daga wannan ciwon ne na wato waswasi. Wannan aya tana da ban mamaki da kuma fa'idodi. Daga cikin ban mamakinta, in ban da tadabburi na Alkur'ani irin na sahabbai, a nan gurin ba za ka ga wani abu ba a fili karara, wanda har zai zama wannan aya tana cikin ayoyin da suka fi ban tsoro a cikin Alkur'ani. Domin Allah ta'ala ta yi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, abinda ke cikin sammai na Allah ne, shi ya halitta, shi ya mallaka, shi yake gudanarwa. Abinda ke cikin ƙasa duka na Allah ne, shi ya mallaka, shi ya halitta, shi yake gudanarwa. To sai kuma ya zo da wannan jumlar, in kun bayyana abinda ke cikin ranku ko kuka ɓoye shi, Allah zai muku hisabi a kai, ya gafarta wanda ya ga dama, ya yi azaba ga wanda ya ga dama. Allah mai iko ne akan komai. To kun ga a nan, ai kamar ma akwai kofa da Allah ya ce fa ya gafiru liman ya sha wa yu'adhibu man yasha. Allah zai gafara, ashe Allah ya buɗe mana kofar gafara, bayan Allah ta'ala ya bayyanar, ya tsinkayar da mu abinda muka aikata a cikin zukatanmu da wanda muka ɓoye. Kuma Allah ta'ala ya mana abin nan, tunda yin hisabi akan abu ba yana nufin sai an sa ka a wuta ba, a gaya maka kayi ne, a nuna maka gashi kayi, ka san kuma yadda za ka yi. To sai Allah ya ce bayan haka sai Allah ya gafara da wanda ya ga dama, sai azaba ga wanda ya ga dama. Allah ta'ala mai iko ne akan komai. Ba a rufe ayar da wallahu ala wallahu shadidul iqab, ko gafurur rahim ba, sai aka bar kofa a buɗe. kenan za a iya maka gafaran, za a iya ƙin maka gafara, domin da yi maka gafaran da rashin yi maka gafaran duk iko ne na Allah. To wannan shi ma ƙara tsorata. Da Allah ya ce wallahu ghafurur rahim, to sai a ce to shikenan, bayan an gama za a yi wasu azaba, za a yafe wasu, to amma dai a ƙarshe Allah mai gafara ne. Sai Allah ya ce mai iko ne akan komai, ya ba kofa a buɗe, ma'ana zai iya maka gafaran, zai iya kama ka da laifin. To muka duba ayoyi a baya cikin suratul baqara, shi yasa sahabbai sai mutun ya shekara 8 yana karatun suratul baqara, ba wai hadda ce ba shi da ita mai sauri ba, a kowace aya yana la'akari da farkonta, yana la'akari da tsakiyarta, yana la'akari da abin da aka rufe ta da shi. To muka duba ayoyi a baya zamu ga akwai ayoyin da aka dinga rufe su da wallahu 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 wallahu. To kowace aya kaga an rufe ta da wallahu wallahu, to ka duba cikin ayar wannan sunan da aka rufe da shi, to yana da alaka da abin da aka ambata a cikin surar. Misali kun ga ana Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir, saboda ya ce yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha, da yin gafara ga wanda Allah ya ga daman yi masa gafara, da yin azaba ga wanda Allah ya ga daman yi masa azaba, duka iko ne dake karkashin Allah. Tamam, muka koma ba sai mu ji wallahu bima ta'maluna alimun, abinda kuke aikata Allah yana sanar da shi, na boye sheda ko na boye cin amana ko na kaza da haka. Sannan wallahu bi kulli shay'in alim, kama sura ta 282, wallahu bima ta'malu 282, wallahu bima bi kulli shay'in alim, wallahu bi kulli shay'in alim, wallahu bima ta'maluna khabir aya ta 271, wallahu bima ta'maluna basir aya ta 265, wallahu wallahu ma'as sabirin aya ta 249, wallahu wasi'un alim aya ta 247, wallahu alimun bizzalimin aya ta 246, wallahu bima ta'maluna khabir aya ta 234, wallahu azizun hakim aya ta 228, wallahu sami'un alim aya ta 224, wallahu ghafurur rahim aya ta 218, wallahu raufun bil ibad aya ta 207, wallahu sari'ul hisab aya ta 202, wallahu zul fadlil azim aya ta 205, wallahu basirun bima ta'malun aya ta 96, wallahu alimun bizzalimin aya ta 95, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun aya ta 72, wallahu muhitun bil kafirin aya ta 19. Dinka duba me wallahu 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 nan ka shiga ciki, zaka ga abin yana da alaka da wannan. To wannan ne daga cikin sirrin da ya tsorata sahabbai suka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Abdullahi dan Umar da yake shi lokacin da aka waɗanda sahabbai aka saukar da wannan aya suka zo suka yi wannan durƙusan suna neman ai musu bayani, baya nan. To sai ya zama duk sanda yake karanta wannan sura, da ya zo kan wannan aya sai ya zauna kawai ya ta rusa kuka, ya ta rusa kuka. Sai da labari ya samu Abdullahi dan Abbas, sai ya ce Allah ya ji kan Abdullahi dan Umar. Ai abin nan da ya yi haka sahabbai suka ji tsoro su ma lokacin da wannan aya ta sauka, suka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce an dora mana aikin da zamu iya, sallah, azumi, zakka, jihadi, sadaka, amma wannan aikin da aka dora mana na binciken zuciyarmu da kama mu da hatta waswasi da hadisin nafs, ba za mu iya wannan ba dan yafi karfin mu. Sai ce kar ku yi abin da Yahudu da Nasara suka yi, su ce mun ji mun ki, ku ce mun ji mun bi, shi Allah ta'ala kuka ce kun ji kun bi, to sai ya kawo muku sauki, amma kun ce kun ji kun ki sai ƙara tsananta muku. Kuma zaka daga cikin fa'idodin wannan aya akwai wato fadin mulkin Allah da yalwatuwar mulkin Allah, cewa abin da ke cikin sammai an yi amfani da ma saboda saman nan akwai abin mamaki. Ita kanta kalmar saman da abin da saman yake nufi da abin da saman ta kunsa da ita kanta fahimtar menene ma saman tukunna, wannan ba karamin aiki bane. Abubuwan da saman ta kunsa na halittu iri-iri waɗanda har yanzu dan adam bai gama sanin ko kaso ɗaya cikin biliyan na abin da ke cikin sama ba, kuma haka ilimin sa zai kare. A cikin samai din nan fa akwai kursi, akwai al'arshi, akwai mala'iku, akwai rayuka ma na dukkan halittun da Allah ta'ala ya waɗanda suke cikin sama, da kuma rayukan muminai da suke cikin aljanna. To duk wanda ya tattaro da irin su taurari da watanni da duniyoyi da girman duniyoyi da abinda kowace duniyar ta kunsa da abinda ke ciki da abinda ke tsakani da jihohin saman da kasan da abinda suka kunsa, da kuma ita kanta ƙasa na abin da ta kunsa na halittu daban-daban masu hankali da marasa hankali da masu naruwa da na tudu da masu shiga ruwa da tudu da wanda ake gani da wanda ba a gani da masu rai da marasa rai duka waɗannan yana nuna mana fadi da yalwa na mulkin Allah ta'ala fa'ida ta biyu wannan aya tana nuna mana Allah ta'ala shi yake kula da sammai da ƙasa yake gudanar da su kamar yadda ya ga dama domin kayansa ne kayansa ne shi yasa ce lillahi mallakarsa ce mallakarsa kuma shi kadai ba tarayya kowa ba taimakon kowa ba agajin kowa ba kuma kowa wanda ya bashi ba sannan abu na uku Allah ta'ala ba shi da abokin tarayya a cikin mulkin sa za a fahimci wannan da yace lillahi wannan khabar ne muqaddam jaru majrur shine khabar muqaddam wa taqdim mahqu ta'khir fi al-hasara wal-qasr cewa abinda Allah yake nufi cewa shi kadai ke da mulkin sammai da ƙasa ba kowa sai shi shi mallakarsa ne shi kadai saboda haka wannan aya tana nuna mana Allah ba shi da abokin tarayya a cikin mulkin sa da halittarsa da gudanarwa sannan abu na hudu wajabcin kadai ta Allah da uluhiyya cewa domin kai yadda cewa komai na Allah ne to kai ma na Allah ne saboda haka kada ka kurkura kada ka kuskura ka sarrafa gabbanka wajen bauta ga wani ba Allah ba domin kai bauta ga wani kai asara biyu asara ta farko shine kai bauta inda ba za ka samu lada ba asara ta biyu kuma shine kai bauta a inda ka aikata laifin da Allah ba zai yafi maka ban ka mutu kana yi shine bauta wani Allah ko bauta wani tare da Allah sannan wato abu na biyar tabbatar da sifofin Allah na kamala domin idan muka lura anan zamu ga mulkin Allah yana da yalwa yana da fadi yana da yawa kuma komai Allah yana gudanar da shi da tsari kuma Allah ya dora shi akan tsari yana bin wannan tsarin kuma ba tare da ya saba wannan tsarin ba halittunsa gaba ɗaya suna kan tsari don haka wanda ya wannan ya nuna mana yana da kamala yana da ilimi yana da iko yana ji yana gani yana magana yana da izza yana da hikima wannan dai yana cikin sifofin Allah ta'ala sannan abu na shida tabbatar da cewa sama ashe tafi daya sama guda nawa ce ulmar rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim alqur'ani ya tabbata mana cewa sammai guda bakwai ne da nassin alqur'ani da kuma nassin sunna da kuma ijma'in malamai amma ita ƙasa a cikin hadisi ta zo guda bakwai sai dai Allah ta'ala ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin sai ya ce wa minal ardi mithlahunna kalma mithlahunna zai iya komawa kan adadi zai iya komawa kan girma da yalwa da fadi shi yasa shi ta akwai ihtimali shi yasa malamai suka ce to wannan shi ma yana nuna cewa wato an yi ishara ne cewa yadda sammai suke guda bakwai haka nan ita makasa Allah ya rubanya ta guda bakwai ce sannan kuma gashi hadisi Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqallalna ya Allah mahallicin sammai bakwai da abinda suka wa inuwa da kuma kai ne mahallicin kasai bakwai da abinda suke dauke da shi wa rabbar riyahi wa ma zaraina kai ne mahallicin iskokai da kuma abinda suka sheke wannan hadisi ibnu hibban ya rawaito shi to haka nan kuma wato fa'ida ta bakwai cewa fadadaddan ilimin Allah wanda ba shi da iyaka da Allah ta'ala ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum kenan ilimin Allah ya hada duk abin da ya buya ya hada duk abin da ya bayyana ya hada duk abin da ya wuce ya hada duk abin da zai zo ya hada duk abin da ake ciki ya hada manyan al'amura ya hada kananan abubuwa ya hada abin da yake yiwa da wanda baya yiwa kuma ya hada akwai ya hada da babu domin daga cikin ilimin Allah akwai samar da abu daga babu da kuma risa da abu ya koma babu akwai wannan a cikin ilimi samar da abu daga babu akwai wani course da ake a samar da abu daga babu kaga Allah bai ba dan adam wannan fasahar ba kawai babu ta koma akwai to akwai tana koma babu akwai ilimi mai yadda babu ta akwai ta koma babu eh wannan kofin yanzu za a iya batar da shi ya koma babu ya koma babu fa a'a kawai yanzu kawai a baka wannan kofa a ce mai yadda shi babu mai za ka yi masa to misali in ka kona shi sai ya koma toka ko to ita toka fa tana nan in kuma toka kamar da yato na abu ita shi ba wani abin yana nan na'am Allah bai ba dan adam basira da ilimin da zai iya ga abu akwai ya mai da shi babu ba sai dai ka mai da shi wani abu wani abu wani abu wani abu amma a ce ya dawo babu ana yi ku ƙara bincika ne to ko kuma samar da abu daga babu a ce shikenan yanzu ga wani ilimi ana koyar da shi kawai shikenan sai ka ga gida babu sai ka ga mota babu akwai shi ko na tsafi ma irin fa'ida ne ko yawwa saboda haka wannan yana nuna mana kenan Allah ta'ala shine ya cancanci mai fadadadden ilimi mai yalwataccen ilimi ilimin sa ya game komai da komai yana karkashin ilimin Allah sana abu na takwas gargadin bayi akan cewa koda mutum ya boya ba a cikin zuciyarsa wanda Allah bai yarda da shi ba Allah ta'ala yana sane da wannan abu ko ka bayyana ko ka boye ya rage naka amma Allah ta'ala ya san wannan abun kuma zai maka hisabi akai sana abu na tara tabbatar da cewa bawa za a yi masa hisabi hatta abin da ke cikin ransa wanda kuma ya hada da komai da komai to amma Allah cikin rahamarsa ya yafewa wanda waswasi ya fado masa kamar da muka karanta hadisin Muslim wanda yazo a cikin kitabul iman babi na 60 bayani akan waswasi hadisi mai lamba ta 340 da 209 da 132 wanda sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suna jin wani abu a ransu sai manzon Allah ya ce hakika kun same shi kuna jin nasu suka ce eh yace zaka sarihul iman ai wannan shine matsantsan imani wata rawa yace alhamdulillahi allazi radda kaidahu ila alwaswasati nagode wa Allah da ya juyar da kaidin shedan ya koma a cikin waswasi bai sa ku kunfuta ba amma sai koma muku waswasi sannan akwai abin da mutum zai yi niyan aikatawa na haramu ko yi harama aikatawa sannan ya bashi to shi ma wannan kala kala ne nau'i na farko ya bashi saboda Allah idan ka yi niyan aikata sako sai ka bashi saboda Allah to wannan Allah ta'ala zai baka lada saboda kaga girman Allah ka bashi Allah zai ce ya bashi ne dan ni saboda ni na biyu mutum ya yi niyan aikata sakon sannan ya bashi ba dan wato ainihin girganin girman Allah ba sai dan tsoro ko abin ya kiyuwa ko ko ba shi da gabar da zai sata ko ba shi da bakin da zai ashariya yasa ya daina ashariya ba bakin ashariyar ka gani ko ba kafar yin barnar ko kuma ba kudin yin barnar shi yasa wani duk da ba shi da kudin amma mabarnaci ne sai yake Allah kawo kudi a sheke aya to kada Allah ya kawo maka kudi kai ku ka sheke aya kar Allah ya kawo maka kudin da zaka yi wato ci ayar ne ko ka sheke ta saboda haka innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma na sana akwai kuma wanda zaka ga yana guri yana kwadayi ya samu damar da zai aikata abin da ba daidai ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi da niyyarsa wato da wanda yayi abin tsiya da shi da yayi niyyar zai aikata abin tsiya amma bai samu dama ba sun yi tarayya a cikin sako kamar da yazo hadisin Imam Ahmad wanda wato abin ne wannan sana nau'i na hudu mutum yayi niyyar aikata sako kuma yayi duk abin da zai yi aikata sababin da zai kashi zuwa ga saban amma sai wani dalili yasa ya kasa cimma bukatarsa wannan shi ma yana nan a cikin laifi kamar yadda ya gaya mana hadisi wanda Imam al-Bukhari ya tuwa cikin kitabul imani wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma da kuma hadisin da Imam Muslim ya rawaito a cikin kitabul fitani da ashratu sa'a cewa idza tajwajahal muslimani bisayfihima wannan hadisi da yace idan musulmi bi suka hadu da takubban su da wanda aka kashe da wanda ya kashe shi suna wuta aka ce ya rasulullah wannan shi yake kisa shi wanda aka kashe mai laifin sa yace shi ma yana da kwadayi ai yana da marmari ne ya kashe dan uwan sa so da aka kaga niyyar sa ba ta da kyau ya fita da mummunan niyya shi sa ko an kashe shi ba zai tsira daga kisan da aka yi masa ba haka na abu na goma shi fa'idodin wannan aya shine tabbatar da za a wa mutum hisabi ranar alkiyama to da aka sai ka fara shiri tun anan shi yasa sayyidina Umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kuwa kanku bincike kuwa kanku kwakwaf kamar kafin a yi muku in za ka ga dan kasuwa wanda ya kware ya san kudin da ke shiga ya san kudin da yake fita wani duk kwata wani duk shekara sai ya tsaya yayin lissafi ina asara ta shigo ina riba ta shigo ina daidai ya shigo ina akai kuskure ina za a gyara ta ina matsala ina aka samu kaza wanda kai aka siyo ya rike kafa wanne ne bai rike kafa ba dan kasuwa yana wannan amma kai ba kawa kanka wannan kai ma ka duba aikin kirki nawa nake aikin tsiya nawa nake yi a satin nan duk juma'a ma kace zaka wa kanka hisabi a satin nan salloli nawa ne a jami'i nawa ne ban yi ba abun kirki nawa ne abun tsiya nawa ne ya zan yi sati na gaban na rage abun tsiya na ƙara abun kirki mutum ya dinga wa kansa wannan shine abin da sayyidina Umar yake nufi sanan na 11 fa'idodin wannan aya Allah ta'ala bai sarraha bai bayyana karara cewa zai yafiyan ku zai azaban ko zai yafiyan ba ya hada abun biyu yace fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha to abinda zai faru anan shine ka Allah ka yafe mana
amin
Allah ta'ala sai ya kira kowane bawa daga shi sai Allah dan ka san akwai Allah ba kowa a gurin daga kai sai Allah sai Allah ya ce rana kaza kai kaza rana kaza kai kaza rana kaza kai kaza yana Allah gafara Allah kai gafara wasu abubuwa da kake jin ba za su tonu ba sai da an fada sai ya ce Allah kai gafara Allah kai gafara kai kaza ya ce Allah kai gafara Allah ka yafe nan wuta ce gaban sa wuta ce nan aikin sa nan aikin sa da an nuna masa ya ce Allah kai gafara Allah kai gafara sai Allah ya ce kaga duk waɗannan abubuwan da kai na su tirtaka a duniya wani bai ganka ba wani bai kama ka ba to yadda ne maka sutura din nan a duniya anan lahira ma zan maka sutura da haka na gafarta maka ka wuce ka tafi Allah ka sa mu cikin waɗanda za a wa afuwa abu na 12 shine fadin ilimin Allah ta'ala da sunansa akwai alwasi'u wanda wato yayyalwaci komai cikin ikonsa da kuma iliminsa sannan na 13 tabbatar da mashi'a ga Allah ta'ala da yace fayaghfiru liman yasha'u kenan Allah aw ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima sannan na 14 bayan an yi wa mutum hisabi ranar alkiyama to Allah ta'ala kuma sai ya gafara tunda dai kai ga laifinka wanda kawai ba za a yafewa ba wanda ya mutu mushriki dai fuffuka biyar in ka mutu akan manyansu to kama kawai ka tafi wuta da kanka wanda ya mutu yana kafiri babban kafirci wanda ya mutu yana mushriki babban shirka wanda ya mutu yana kan munafinci babban munafinci wanda sai da ya ridda ya mutu da wanda ya mutu akan bid'a mai fitar da mutum daga musulunci wanda ya je wa Allah wannan ya shiga uku Allah ya tsare mu
amin
muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuban harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ta'ala ya samu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani. Kamar yadda muka faɗa jiya mun je gidan marayu kuma mun zauna da marayun nan mun ga abin sha'awa masu kula da su suna kokari Allah saka musu da alheri. Ana musu wanka, ana dinka musu tufafi, ana dafa musu abinci akan lokaci, ana koya musu azkar, ana koya musu sallah, ana koya musu karatun Qur'ani, ana koya musu karatun boko, har ma sun tafi jami'a. Saboda haka waɗanda suke kulan mana da gidan marayu ba abin da za mu ce muku sai Allah ya saka muku da alheri yadda kuke kula da ƴaƴan wasu Allah ya kula da naku yadda kuke kula da zuriyar wasu ku ba su ilimi ku ba su tarbiyya ku ba su abinci ku kula da lafiyarsu Allah ya kula da naku haka Allah ya saka muku da alheri sauran al'umma dama muna kiransu su ma su dinga tarayya a cikin wannan aiki na alheri wanda ake yi muna ba da lambobi guda biyu mun ce da social media ɗinmu su dinga sakawa akwai lambar Dr. Muhammad Lawan ita ce wato mai lamba 080 ku rubuta duk wanda yake da kuɗi ya kira shi ba ka da kuɗi kanka kira shi wanda zai ba da gudunmawa ko na kuɗi ko na kaya ko na kaza kanka ta kiransa ashe kai ne kawai ka ce to sai an jima ka ce a wani sako ne nake so a tura min account zan bayar to shi ne ga lambar sannan ku rubuta ku ɗauka kuma ku sa a cikin shafukanku 08027 27 91 31 76 wannan ita ce lambar Dr. Muhammad Lawan chairman na wannan gida na marayu da kuma aikin na da'awa and relief sai Alhaji mai gari Muhammad shi kuma ga lambar sanan shi kuma MTN ce 08034 699 699 806, wannan ita ce lambar gidan, wata ce lambar Alhaji mai gari Muhammad. Waɗannan mutum biyun su ne muke ba da lambar su. Duk wanda ya kira ka a wata lamba ya ce daga gidan marayu ko ya tura maka wani akawun ya ce na ma, ka san yanzu mutane ana aikin Allah nan wani sai tura akawun ɗinsa ya ta tura masa. To akawun ɗin da muka yadda kadai a saka kuɗi a ciki na gidan marayu ga su guda biyu, za mu karanta su. Ɗaya yana Jaiz Bank, ɗaya yana Fast Bank. Ga na Jaiz Bank ɗin nan ka rubuta 0 guda 4, 0 guda 4 ne a farko ko? Sai kuma 40. Bayan ka rubuta 0 guda 4 sai ka rubuta 4 ka rubuta kuma wani 0. Sai ka rubuta 53. Sai ka rubuta 28. 5328. Kagan ka rubuta duk ƙarƙe na ƙarshen ma shikenan. 5328. To farkon kuma 444 ne, 00 ne guda 4 da 40. Sai kuma ƙarƙe na ƙarshe 5328. Wannan shine account ɗinmu na Jaiz Bank. Sai na Fast Bank shine akwai 2024. Sai kuma 17. Sai 94, sai 41. Ko 2024 179441. Ku rubuta a nan kowa ya gani, ku yayyada shi a ko'ina kowa ya gani. Waɗanda suke sha'awar bayar da gudunmawa domin ɗaukar nauyi da ci gaban kula, musamman tsohon gidanmu na kun san yi sabon gidan marayu ko? Yana can. Mun ɗauki shi kuma marayu guda 100 a gurin. Za a ci gaba da kula da su tun daga junior secondary school har su tafi jami'a insha Allah. Wannan kuma shine wannan namun da muka dade muna yi tun shekara kusan 20. To jama'a, naira 10 nan, naira 100, naira 50 da kuke bayarwa su ake amfani da su wajen tafi da wannan aikin. Ku ci gaba da bada gudunmawa, ku ci gaba da yada wannan account, mu ji an cika shi da kuɗi, domin da wannan kuɗin kun san rike mutum ba abin da yafi shi wahala, sai ya ci so uku. Sai ya sha magani, kula da masu kula da su. A nan da muke ƙara godiya ga Alhaji Balatinka wanda ya ɗaukan mana ma'aikatan gudun nan ya sa su a ƙarƙashin kamfaninsa. Duk wata wajen shekara nawa shi yake biyansu ma'aikatan gudun. Allah ya saka masa da alheri. Ko muke godiya ga Sanata Danjuma Goji. Shi kuma abin da ya mana a gidan nan, gaba ɗaya gadajensu ya canza musu. Ya kai musu gadaje, ya kai musu katifu, ya kai musu bargo, ya kai musu net, ya kuma kai keken ɗinki ko? Da na saka domin a dinga koya musu sana'a. Har yanzu kuma ana amfani da su. Su da aka Sanata Danjuma Goje, muna maka godiya. Da kuma matar gwamna na yanzu. Matar gwamna na yanzu. Ita ma tana kai gudunmawa. Yadda matar Danjuma Goje ta ta kawo mana, Allah ya ji kanta, ta ta kawo mana gudunmawa. To ita ma matar wannan gwamnan tana kokarin kai irin wannan taimako da kayan abinci gidan marayu. Matar gwamna tana yawan kai taimako gidan marayu. Da haka me za a yi mata? Ai mata addu'a, kuma Allah sa gwamna ya koyi da ita shi ma ya dinga kai kaya gidan marayu. Don haka wannan shine muna fata Allah ya saka wa duk masu bada gudunmawa ta abinci, ta kaya, ta kuɗi. Akwai wanda ma yace duk ya musu ɗinki su 200. Yaushe ne na karanta ni? Jiya ne ko? Shekaran jiya akwai wanda ya kawo ɗinki. Mazan duya musu ɗinki, matan duka su 200 nan duya musu ɗinkin sallah. Ai Allah ya saka masa shi ma da alheri. Hau da aka excellency ke dan zaburo mana excellency ya shiga gidan marayu. Mala ina da tambaya, ina karɓar shinkafa sai in sayar wa wanda ya zo saya. In ba ni da shi a shagona sai na mayar wa mai shinkafan kuɗin shi. Bayan na ƙara riba na, in na sayar malam mai matsayin haka. Kun gane me yake ni? Me yake ni?
Ito fili ba da ita
ba. Me ya moji? Ba shi da kaya.